Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 8 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina. Wanda kuma shine yammaci na 2 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 115 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 116. Mai Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
وبنجدتي إن الذين كفروا للي وقت أندسك كافرت لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا دوكيو ينسو دا أدد يا ينسو با زي ودا تدسو كومي با دقا أذابر أبنجزي دوكيا باتا يسألي وابتن أذابر الله متقرب يي إيماني با هكا يوان يا ياكو يوان دنجي باتو إيا كاري بتن دقا فشن الله كو أذابر الله متقرب يي إيماني با وأولئك أصحاب النار إلو مدن ننكم سوني ما أبو تاوتا هم فيها خالدون suna masu dawwama a cikinta idan sun shiga, don kai agaji a inda wata annoba ta sauka, ambaliyar ruwan sama ko wata cuta ko kwalara ko wata matsala ta rayuwa, yawanci kungiyoyin kafirai na duniya sukan ba da agaji ko na kayan abinci ko kayan tufafi na sawa ko magani. Misalin irin abin nan da suke ciyarwa a wannan rayuwa ta duniya, rashin tasirinsa kamar misalin iska ce ta taso. Fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fiha, a cikin iskar akwai sirrun. Lafazin asir bisad yana nufin albardu shadid, sanyi mai tsanani. Waɗansu malaman sun fassara shi da cewa annar wuta, kamar iska ce ta taso kuma tare da wuta, ko kuma iska ta taso tare da sanyi mai tsanani ta haɗiɗiye ta cinye dukkan amfanin gonar gaba ɗaya, ko kuma da iskar ta taho tare da sanyi mai tsanani sai ta sauka a wata gona ta lalata dukkan amfanin gonar. Domin idan mun fassara sirru da cewa shi ne iska, a wato sanyi mai tsanani, wato irin sanyi na jaura wanda yakan busar da bishiya da ganyenta ma gaba ɗaya, idan ya sauka a kan amfanin gona yakan lalata amfanin gonar ta zanto kamar an ƙona ta gaba ɗaya. To ballantana kuma idan mun fassara sirrun da cewa ana nufin wuta kenan. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum, lafazin hars wato masdar ne na harasa yahrisu, harsan yana nufin noma, abinda aka noma. To amma kuma alhars anan ana amfani da shi a matsayin almahrur, wato min babu itlaqil masdar ma iradati ism almaf'ul. Alhars ana nufin almahrur, yani kama sanrihim fiha sirrun asabat mahrusa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu, gabaɗe sai ta lalata shi, ya daidaita ya zanto baya da amfani. Ubangiji ta'ala ce wa ma zalamahumullah, ubangiji ta'ala bai zalunce su ba, walakin anfusahum yuzlimun, sai dai kawunan su suke zalunta su da kansu. Wato abinda ake nufi, duk abinda kafirai suke ciyarwa na dukiya dan tallafawa, dan agazawa, da sunan jin kai, da sunan tausayin bil adama, su kai taimako can, su kai agaji can, ko miliyan nawa suka kashe, baya da tasiri a wajen Allah, kuma ba za a ba su lada ba, domin suna yin abin yana lalacewa. Saboda sharɗin karɓar aiki a ba mutum lada akai shine imani da Allah, ingantaccen imani wanda babu shirka a cikinsa, babu sanya ma Allah kishiya, babu jingina masa ɗako, mace, kowa ko ƙani. Wannan shine hakikanin imani da Allah. Wanda yake da irin wannan imanin, to idan yayi aiki na gari sai wannan imanin ya zama sababin karɓar aikin nashi. Wanda baya da irin wannan aikin, duk irin wanda baya da irin wannan imani, duk irin aikin da zai ba za a karɓe ba kenan, ba za a bashi lada ba. Ina fata an fahimta. Baya da lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Shine kamar sirrihim fiha sirrun asabat hasa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yuzlimun. Sai Allah ya tabi.
Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum qawlan waddu ma 'anittum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
وبنجدتي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسك إيماني لا تتخذوا بطانة من دونكم. Kada ku riƙi abokanan shawara, abokanan sirri, min dunikum, waɗanda ba a cikinku suke ba. Lafazin bitana na nufin duk wanda za ka sirranta masa wani abin da ya shafe ka, ya shafi al'ummarka, ya shafi ƙasarka, ya shafi addininka. Kada ka riƙi abokin shawara, domin bitana ɗin asalinsa a larabce na nufin cikin tufafi, kamar nan bayan sai ya zama zihara, cikin kuma shine bitana. Muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraqin wajen aljannatayn dan bata'in kaga jam'i na bitana zihara wato wajen kenan bitana kuma ciki ma'anarsa ta biyu lafazin bitana na nufin wato yar ciki dukkan rigar da a ciki kake sa ta sai ka dora wata akai kamar irin singlet za a kira ta da suna bitana dukkan dai abin da zai zanto andawaya a ciki ake sa shi to ya zama bitana kenan na bayan sai zama disar na wajen bitana na bayan disar sannan ana kiran shi da suna shi'ar a madadin bitana shi yasa manzon Allah ke cewa wato su mutanen Madina wato al-ansaru shi'ari wan nasu bisari mutanen Madina sune yar cikina sauran mutane kuma sune ta wajen ma'ana kusancin mutanen Madina da manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsara sauran daidaikun mutane ala kulli halin da abinda yake nufi da bitana abokin shawara dukhala wulaja waɗanda suka san shigarku suka san fitarku wannan kar su zanto cewa a wajen addinin ku suke ya kamata su zanto ƴan addinin ku zantsa kuma a cikin addinin ma ya zanto ba munafikai ba ba waɗanda suka yi imanin baka ba waɗanda idan an tashi aiki na musulunci aka tashi dukkan wani aiki da ya shafi Ubangiji ba a ganin wannan tasirin imanin a cikin maganganunsu ko ayyukansu a waɗanda imaninsu na zuci ayyuka ne wanda gobe suke gaskatawa to waɗannan su ne waɗanda suke mutane da za ku riƙa abokanan sirrinku la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku riƙi abokanan shawara ku su zanto min dunikum daga wajenku la ya'lunakum khabalan ba za su sassauta muku barna ba da al-khabal da al-khablu dukkansu ma'anarsa al-fasad la ya'lunakum khabalan ba za su sassauta muku barna za su so kowace irin barna kowane irin fasadi ya same ku waddu ma alitu sun so duk abin da zai kuntata muku ya musguna muku al'anatu al-mashaqqa a cikin larabci Ubangiji yace qad badatil baghdha'u min afwahihim hakika kiyayya ta bayyana akan harsunansu yadda suke sokan ku suke sokan addinin ku suke fadin bakar magana ga annabinku sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai soki addinin ka ko ya soki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya sauki tsare-tsare na Al-Qur'ani da dokoki na Allah da shari'o'i da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su wannan ko shaka babu kiyayya yake yi ga addininka lafazin al-baghdha yana nufin al-bughd shi siyasa shine al-mahabbatu ko al-hubb kad badatil baghdha'u min afwahihim haqiqa kiyayya ta bayyana akan harsunansu wa ma tukhfi sudurhum akbar abinda ko zukatansu ke boyewa to shi fi muni sama da abinda harsun shi faɗa ma'ana duk zagin suke fa addinin musulunci wannan dan kadan ne suka faɗa in an kwatanta abin da ke kunshi cikin zuciyarsu na kiyayya da adawa gare ku ko musulmi to dan me za ku rike su su zanto su ne abokanin shawaranku, su ne sakatarorinku, su suka san sirrin dukiyarku, su suka san shige da fitinku. Kun sai idan kun yi wannan kun yi kuskure. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Kad bayyana lakum al-ayat. Allah ce hakika mun bayyana muku ayoyi, in kuntum ta'qilun, in har kuna da hankali ya kamata ku fahimta. Ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wani annabi da Allah madaukakin sarki zai aiko, ma ba asallahu min nabiyyin wala takhlafa min khalifa. Ba wani annabi da Allah zai turo, ba wani halifa ko sarki da Allah zai kafa a ban kasa. Illa kanat lahu bitanatani, fa sai yana da abokanan shawara iri biyu. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi. Abokanan shawara na farko wanda suke umarnin sa da kyakkyawan abu, abinda ya dace, abinda zai kawo ci gaban kasa, abinda zai kawo ci gaban jiha, abinda zai kawo ci gaban al'ummarsa. Ba abinda ya shafi ci gaban kawunansu ba su. A'a, mai al'umma take kishirwar ta samu, mai al'umma take da bukata ko fatararsa, shi suke fadawa gwamna, shi suke fadawa shugaban kasa, shi suke fadawa shugaba ko sarki ko hakimi. Ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi, kuma ta zabarar da shi. Ai, ya kamata ka yi kaza. Yadda ake fama da wahala a wajen bangare kaza na rayuwa, ya kamata a gyara, ya kamata a sassauta. Wuri kaza ma jama'a sun jiga ta, wahala suke sha. Bitana ta gari kenan, wanda suke fada shugaba irin wannan. Wa bitanatun, da kuma bitana ta biyu wanda ke ta'amuruhu bisharri wa tahudduhu alayhi, su kuma sharri suke sa yi. Ai, shekaru hudu nan baka san me zai je mai daidawa ba, ko ka zarce ko ba ka zarce ba, ya kamata ka ɗebi rabanka, ya kamata ka yi kaza, ya kamata ka yi kaza. Kuma yanzu ma yadda Allah ya baka kaza nan gaba, ba sai ka hari shugaban kasa ko mutumin shugaban kasa ba, to kuma shugabanci a Najeriya ai dole sai kana da wani abu a kasa, sai an ajiye waɗansu abubuwa masu kauri. Kasa kuɗin waɗannan suna nan, su suke zuga gwamnoni, su suke zuga shugabannin kasashe, su suke zuga ministoci, su suke zuga duk masu mulki. Ai, dole sai ka ajiye wani abu a kasa, a samu gidaje manya-manya a waje, a buɗe akawun a ina ne, sai an yi kaza, an yi kaza. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, wato mutumin da aka kare shi sharrin wannan abokanan shawara na biyu, to hakika an ba shi kariya ta komai a duniya. Fa huwa min allati taghlibu alaihi minhuma, to kuma zai samu kansa ne asuwa suka fi tasiri a kansa cikin waɗannan guda biyun. Idan na biyun suka fi tasiri a kan shi, to kaga zai zama sharrin shugaba da za a taɓa yi kenan. Idan na farkon suka fi tasiri a kansa, zai zanto mafi alherin shugaba da aka taɓa yi kenan. To da haka lalle ya kamata shugaba ya gane a nan gurin abokanan shawara ba lalle bane su zanto waɗanda ake naɗawa, wani legal adviser, political adviser, wane ne adviser, wannan duk political appointment ne. Ba lalle bane ya zanto cancanta ne ma ta sa aka naɗa su. Galibi an yaƙin neman zaɓe da su ne aka ce ya kamata a rama kura aniyarta, a samu wani a makala wuri kaza, kare ji Haushi, wani ma kare ji zage-zage, a ɗan makala shi wuri kaza. Kaga makalawa ma'ana ba amfani zai wa jama'a ba kenan. Ka iya yi waɗin a cikin su a samu mutum nagari, ban kore samuwar mutumin kirki cikin waɗanda ake naɗawa shawara ɗin ba, a iya samu ɗaiɗai ku. Amma ba ina nufin su kaɗai ne abokanan shawara ba, ko da an samu mutumin kirkin cikin su, a'a, abokanan shawara duk wanda yake da ikon ya nemi ganawa da shugaba ya faɗa masa, sawa'un cikin malamai yake, cikin dattijan gari yake, masana ya kamata, cikin elders na gari yake, inda yana da ikon ya je ya samu shugaba ya faɗa masa, to wannan yana cikin abokanan shawara. Ba lalle ne ya zanto naɗa shi aka yi ba, yana da albashi da allowances da office sananne, an yana da shi cewa akan gwamna ya je ya faɗa masa. To waɗannan iri biyu ne, ko mutanen kirki ko mutanen banza. Mutanen kirkin su ne masu cewa ya kamata a yi kaza, su duba bukatun talakawa su faɗawa mai mulki, shi ko mai mulki sai ya lura sai ya kokarin ya gyara. Waɗanda ba mutanen kirki ba su kuma su ne wanda bukatun kawunansu kawai suke kallo. Ya kamata ɗan shi a makala shi wuri kaza, kanin shi a makala shi wuri kaza, kanin matarsa, wani matarsa, ya kamata kwangilinsa da ya yi tun lokaci kaza, kuɗin sun makale su fito, wani ma haka dai su yi ta faɗin bukatun su kaɗai. To ya kamata duk wanda Allah ya baiwa gwamnan jiha ya lura da irin waɗannan mutanen, don ya tantance su wane ne mutanen kirkin yadda manzo Allah ya yi classifying ɗinsu. Su wane ne wanda ba mutanen kirki ba, ya kamata shugaba wanda Allah ya baiwa basira shi ne wanda yake da kaifin hankalin da zai gane irin waɗannan. Amma idan shugaba ya kasance ba ya da abin da ake kira kuwatu tamyiz, bambancewa tsakanin nagari da wanda ba nagari cikin duk wanda ya zo ya yi magana, to wannan kun shakka babu akwai haɗari a tattare da shi, don shugabanci haɗari ne, nauyi ne, ba lagwada da jin daɗi ba ne, ba responsibility ne, mas'uliyya ce. Don zai zanto abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, manzo Allah sai ya fara ambaton al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, shugaba za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo ranar tashin kiyama. Kaga ba lagwada da jin dadi bane ba, a nauye nauye ne wanda mutum za a tambaye shi ranar tashin kiyama, yaya gudanar da mulkin sa, yaya yayi kaza yayi kaza. Dan haka alamar shugaba zai ci nasara a mulki sai ya nemi mashawarta muqarrabai na kusa, mutanen kirki. Alamar shugaba zai samu kareya a mulkin sa, ya samu yan cabinet ɗinsa ba mutanen kirki ba, to babu yadda za a yi ci nasara. Allah ya samu gane. Ubangiji ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum. Irin yadda abin ya samu shugaba ya shafi dukkan wanda yake kasa da wannan, ko kai a mu'amalarka ta kasuwancinka kai kadai, a mu'amalarka ta kamfaninka da ka kafa, dukkan wani sakataren kamfani wanda ya san sirrin kamfaninka ya zanto cewa musulmi ne ba kafiri bane, dai idan kafiri ne zai maka illa, zai karye tattalin arzikinka ta inda baka tsammani, zai kai asiran dukiyarka wajen yan adawa da kai. Da haka ya kamata ku rike wannan sakatare ɗaya daga cikin sahabbai ya rika a matsayin Kirista, sai da Umar ɗan Khattab ya masa tsawa cewa duk ina mun munafiki ka zo ka dauke wanda ba musulmi ba, saboda ka'idar la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala, ba za su sauta muku barna ba, saboda suna kin ku, amma ku ne kuke son su, ku kuna ganin ba komai in sun yi muku murmushi a baka, amma kuma wannan murmushin da suke a baka ta ciki na ciki, kamar yadda aya ta gaba za ta yi bayani. Allah ya ce,
ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw 'addu 'alaykum al-anamina min al-ghayb qul mutu bighaybikum inna allaha 'alimun bi dhati s-sudur in تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
Ubangiji ce, ha antum ula'i, sai gashi ku waɗannan mummune da ake muku magana, ake kiran ku da sunan imani, ya ayyuhal ladhina amanu, da tausasa harshe don jan hankalinku, sai gashi duk da haka ku waɗanda tuhibbunahum, kuna son irin waɗancan mutane da aka ce kar ku rike su abokanan shawara, kuna ƙaunarsu, wala yuhibbunakum, su ko ba sa son ku, ko kuna ɗaukar su a matsayin abokanan sirri, a matsayin masoya, su kuma suna kin ku, idan ma sun samu sirrin naku za su je su sallata ne ga waɗanda suke masu adawa da ku. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, ku kuna imani da littafi, gaba ɗayan littafin da Allah ya taɓa saukarwa, da At-Taura, da Linjila, da Zabura, da Suhufi Ibrahim, da Al-Qur'anin da Allah ya saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallam, duk kun yarda da shi, shine tu'minuna bil kitabi kulli. Wato su ko ba haka suke ba, su ba dukkan littafi suka yarda da shi ba, sai wanda aka saukar kan annabin da suka yarda shi ne annabi. Wa idza laqukum, in sun gamu da ku, ku da su, qalu, sai su ce amanna, ai mun yi imani, mu amintattun ku ne. Wa idza khalau, amma idan sun keɓanta su kadai a inda ba kwanan, abdu alaykumul anamil min alghayb, sai su ranka gatse yan yatsunsu a kanku, min alghayz, saboda damuwa da ƙiyayya da bakin ciki. Lafazin abdu alaikum al-anamil, abinda ake nufi, wato sai su ranka kullatar ku a zuci da mugun nufi yayin da ba kwana, har ma su ranka bayyana wa junansu saboda bakin ciki. Sai Allah ya ce, kul, sai da su mutu bi ghayzikum, sai dai ku mutu da bakin cikinku. Inna allaha alimun bi dhati sudur, Ubangiji masani ne dangane da abin da kiraza suka kunsa, abin da zukata suka kunsa. Saboda haka cikinku ko waɗanda kuke da adawa da addinin musulunci, duk wanda ya kunshi mugun nufi a cikin zuciyarsa, Allah zai fallasa shi, ya saukar da wahayi, ya fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai, dan su shiga taitayin su, kar su aminta da shi. Shine ma'anar inna allaha alimun bi dhati sudur. Allah ya ce, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum, in tamsaskum hasanatun, idan wani kyakkyawan abu ya same ku ta su'uhum sai abin ya bakanta musu rai ba sa su wa in tusibkum sayyi'atun amma idan wani mummunan abu ya shafe ku yafrahu biha sai su rinka farin ciki da shi wannan shine abin da kafirai suke game da mu musulmi sawa'un yahudu ne sawa'un krista ne sawa'un maguzawa ne kowane irin nau'i na kafirai duk abin da zai shafe ku kyakkyawa ba sa su duk abin da zai sauka akan ku na bakin ciki kuma farin ciki suke da shi shine yafrahu biha a nan gurin mahalicinka mahalicinsu yake faɗa maka halayensu amma tare da haka sai ka gaba man faɗi kuwa sai mu rinka ɗauka kamar mun fi Allah gane su Allah na faɗa mana halinsu don mu shiga taitayinmu mu kuma ba ma shiga taitayinmu balagar da ke cikin wannan lafazin shine da Allah ce in tamsaskum hasanatun lafazin hasana sai ta'abirinsa da lafazin almas mas shine abu ya dan shafe ka ko yaya haka ma'ana idan abu hasana ne kyakkyawa ko yaya ya dan shafe ku haka ba sa so ko mun kankantar sa amma lafazin sayyi'a mummunan abu sai ya kawo da lafazin isaba isaba kuma shine abu ya game ka gaba daya wa in tusibkum sayyi'atun amma idan musiba ta zo wadda za ta hadidiye ku ta game ku gaba daya yafrahu biha sai su yi farin ciki da ita kaga kiyayyar ta kai makura idan alkhairi ne komin kankantarsa ba sa so ya same ku idan sharri ne ba wai kadan suke so ya same ku ba da yawa wanda zai mamaye ku gaba daya shine zahirin larabcin kalmomin ke fada in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha sai Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu amma idan kuka yi hakuri ko kuma kuka yi takawa la yadhurrukum kaiduhum shay'a wato babu yanda za a yi kaidun su ya amfana da ku da wani abu wallahi yaso da dama zaka ga a ba yato ya cutar da ku wani abu yaso da dama zaka ga mutum attajiri ko mawadati ko mai dukiya ko dan kasuwa haka yana da yara iri biyu waɗansu su musulmai na gari mutanen kirki suna kokarin tsare masa dukiyarsa ba za su ha'ince su ba waɗansu su kuma kifiyar haka bambanci shine su waɗancan waɗanda ba musulmi ba tunda sun san su ba musulmi bane shi musulmi ne za su iya kowane irin ladabi da yake so gaisuwar safe daban ta yamma daban ta tsakiyar rana daban ka san dai gaisuwa yawanci ina kwana ina wuni ne ko barka da rana barka da dare su wancan kullun zarfin zaman sai sun yi gaisuwa a cikin sa duk lokacin da ka fito alan guburu wane ne wane ne kai kuma sai ka rika tuka irin ba dama kana jujjuyawa ba dama kuma ƙarya suke yi munafunci suke maka za su yi kwance kwance ne su yi maka illa ba tare da kafar gama amma waɗanda suke za su tsare ma dukiyarsu akwai nau'i na takawa da tsoron Allah ta tare da su sai ga mutum ya kyale su a jigace cikin halin kakanuka yi cikin halin a yi musu kaito saboda mai wato saboda waɗancan sun fi su iya munafunci da iya gaisuwa ta munafunci da daɗin baka da za su faɗa wa mutum wanda wannan daɗin bakan dama Allah ya nassanta mana shi cikin alkur'ani yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun suna faɗa muku sun yarda da ku akan harshensu suna faɗa muku suna nuna muku girmamawa da duk abin da kuke so ku ji amma wa ta'aba qulubuhum zukatansu suna matukar kin wa aktharuhum fasiqun haka nan san alkur'ani ya nuna mana to da haka ya kamata mu shiga taitayinmu ya kamata mu gyara kuma a nan gurin ni na san cewa ko shakka babu kuma kun sani da dama daga cikin musulmanmu din wanda ya zama yaron gida karkashin Alhaji Wani ko sakatare na kamfani karkashin Alhaji Wani kowa ne kowa ne sai ga gurinsa shine ya zai yi arzuta kansa cikin dare daya wato muna da garaje da hanzari yaya zai rika shiga irin mota kaza ni kuma sai daga wani zan fara shiga wato yadda lissafi yake ko da ababen hawa lissafi na hankali shine daga tafiyar kasa idan mutum ya samu cigaba sai ya mai sai ya hau keke daga keke sai ya hau mashin din daga Tawaris kwance wanda mutum zai saya sai ya sai sabo daga nan gurin sai mota kuma ya fara ita ma daga farashin kasa har ya je farashin sama wannan shine tunani na hankali tunani na basira wanda ya kamata dan adam yayi amma idan kana karkashin wani attajiri sai mu rinka tunani daga tafiya kasa zuwa mota daga keke zuwa mota dukkan step din da biyo bayan keke mun tsallake shi gaba daya dan Allah ko kafar bene ce aka ce mata takala in baka bi ta dai 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 ba daya biyu uku har ka je zuwa karshe kawai sai ka ce daga ta daya zaka yi jumping zuwa mata takala ta goma zaka isa lafiya to yawanci haka rayuwar mu take fa garaje da hanzari to a karkashin wannan garaje da hanzari ko sakamakon garaje da hanzari din mu sai ga mutum na kokarin ha'inci da sauransu yana kokarin yin abubuwa da basu kamata ba
to wannan sai ya jawo Allah kalle idan shi musulmi ne yayi wani abin kirki yayi abu na rashin kirki guda daya sai ya sa a dauka duk ma wanda zaka dauka ma wanda yake musulmin haka yake ba amana ba rukun amana ba zuwa aiki kan kari kwarin akwai masu irin wannan ba rukun amana ba zuwa aiki kan kari ba sanin ya kamata ba girmamawa ba mutunci a cikin rayuwa to wannan kuma babu al'umma babu da al'umma ta cigaba tana da haka wato kenan duka mu sai mun koma da kasa mun yi wa kanmu sabuwar tarbiya tarbiya ta imani tarbiya ta aiki na gari tarbiya ta maganganu na gari tarbiya ta ladabi tarbiya ta ban abu a hankali har akai ga cin nasara tarbiya ta rashin hamzari da garaje tarbiya ta girmama wanda aka ce na gaba da kai ne tarbiya ta mutunta wanda aka ce na gaba da kai ne na gaba da kai ko ta fuskar shugabanci ko ta fuskar mulki ta kowace irin fuska a rayuwa wannan shine alamar al'umma za ta ci gaba amma daga lokacin da al'umma ta zanto ba ruwan kowa na cin gashin kansa ba mai girmama wani ba mai mutunta wani rayuwa ce irin ta jahiliya haka laraba suke lokacin jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin kimar wani in an kida mutunta mutum dan yafi sauran karfin tsiya ne dai idan ba a yi masa ladabi ba in ba a yi masa biyayya ba zai ba mutum dukan tsiya to sai a kimanta shi in ko ba haka ba babu wani abu sunan shi mutunci sunan shi sanin ya kamata to babu yanda zai al'umma ta ci gaba kan haka dan haka dole sai mun koma mun yi wa kanmu tarbiya da gyara daga kasa dan mu zama al'umma irin wanda manzon Allah ke yi so wanda kuma zai alfahari da ita ga sauran al'umma sauran annabawa a ranar tashin kiyama Allah ya sa mu gane in tamsaskum hasanatun tusuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu Allah ta idan kuka yi hakuri kuma kuka yi takawa kuka tsare dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a kaidun su ba zai cutar da ku komai ba ma'ana kafirai dai ba za su daina kullawa ba za su daina sakawa ba za su daina bakirci ba don su cutar da ku su cutar da dukiyar ku su cutar da garin ku su cutar da kasar ku kowane irin abu za su iya yi amma abin da zai kare ku daga kaidun su ba wai dabara ku kadai ba hakuri kan bin Allah duk yadda suka sa ku a matsayin ku rabu da Allah kar ku rabu da Allah sannan kuma takawa da shiga taitayin ku cikin al'amura ta yadda duk abin da za ku aikata ku mada ko ku aikata ya kasance wanda zai jawo muku yardan Allah ne Allah ta inna Allah bima ya'maluna muhit lalle ubangiji ta'ala muhitun bima ya'malun ma'ana yana kewaye da abin da mutane ke aikatawa ya kewaye shi ta fuskar ilimin sa subhanahu wa ta'ala
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذَا هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
wannan aya ita ce babudi na ayoyin da zasu biyo bayanta wanda zasu labarta mana yakin Uhud yakin Uhud ɗaya daga cikin yakokin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci al'ummar musulmi shi da kansa kuma shine yaki na biyu a tarihin yaki da annabi ya fitar da kansa domin yakin Badar ne na farko sannan sai yakin Uhud kuma yakin Uhud an yi shi a cikin shekara ta uku bayan hijira a cikin watan Shawwal a watan rana ta Asabar 13 ga wata ko kuma tsakiyar wata kamar yadda wata riwaya tace tsakiyar wata wata riwaya tace 13 ga wata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita sanadin yakin shine kafiran Makka saboda wahalar da suka sha a yakin Badar da aka yi sai suka zuciya suka ce ya kamata su dauki fansa ayarun su na kasuwanci da suka tura kasar Sham suka samo riba ta kasuwa mai yawa wadda da ita ce Annabi ya so ya tsare wannan ayarin ya so ya tsare ya kwace wannan ribar kasuwancin a madadin dukiyoyin al'ummar musulmi da suka yi hijira a Makka wanda aka hana su fita da ita to sai Allah ya sa dukiyar ta kubuta ta isa Makka lafiya sai aka yi yaki tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a waje daya can gurin kuma wato ainihin kafirai karkashin jagorancin Abu Jahal a waje daya yawmal furqan kenan yawmal taqal jama'an yakin Badar kenan to sai suka ce duk da ribar mu ta kasuwancin da muka fita karewa a yakin Badar ta zo gida lafiya to gashi mun je kuma mun yaki Allah samu to ya kamata mu yi amfani da wannan kudin yanzu mu saki shirye wani gangami na yaki din wanda zamu je har Madina mu lallasa Annabi shi da sahabbansa a ƙwariyar garin su a cikin gidansu kaji dalilin da yasa suka yi amfani da dukiya suka tara mafadata da kayan fada suka samu karfi jarumai wajen mutum 300,000 suka taho Madina da su suka zo har daidai inda Uhud din yake, dutsen Uhud tsakanin shi da Madina, adadi na kilometers ba su da yawa a wancan lokaci ma, ba wai yanzu ba, da Uhud ta riga ta zama cikin garin Madina. To kaga anan gurin amfanin gane wannan shine, wa ya tsokani wani lokacin da za a yi yakin Uhud? Musulmai ne suka yaki kafirai ko kafirai suka tsokani musulmai? Kafirai suka tsokani musulmai, dan su suka zo har garin su. Daga Makka suka yi tattaki sama da kilomita 400 suka zo har Madina kan jawo sai sun lallasa su. Kaga tsokanar fada ce wannan. To wannan shine yakin da ayoyin nan za su yi bayani akan sa. Akwai darussa masu tarin yawa a yakin Uhud, wanda ina jin bayan abin da zamu karanta yau da wanda zamu karanta gobe, kila har sai mun kai jibi muna yi akan batun yakin Uhud dan fitar da darussan da ke. Ko shaka babu, akwai darussa wanda musulmin yau idan ya tsaya tsaye zai dauki wato ainihin guzuri na gudanar da rayuwarsa akai a yau. Ubangiji ta'ala ya ce, wa iz ghadawta min ahlika, tuna lokacin da ka fito da sassafe, min ahlika, daga cikin iyalinka. Lafazin ahal, iyali, ana nufin mace. Idan kaga ƴaƴa an sa masa suna ahal, to dan sun biyo ne ta wajen ita mace. Dan anan gurin manzo Allah ana masa wannan maganar a daidai washe garin da ya kwana a dakin Aisha ne. Aisha kuma ba ta da ɗako ɗaya. Amma sai aka ce manzo Allah, ka fito daga cikin ahalinka. Wato mutum mai mace ɗaya wanda ko ba haihuwa ya iya cewa iyali na, ina wani cika baki irin ba dama iyali na. Ai ni da iyali na muke. Ina fata an fahimta. Idan kuka lura kisan Annabi Ibrahim haka za ku fahimta. Lokacin da mala'iku suka zo suka yi masa bishara, fa basharnaha bi ishaq, ai matarsa aka yi wa bishara, wa min wara'i ishaq yaqub, aka yi mata bisharan da ishaq da jika yaqub. Qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib, tace yanzu zan haihu, gani na riga na manyanta, miji na ma kuma ya zama dattijo. Tana ganin ba zai yi ba, wannan abun mamaki ne. Mala'iku sai suka ce, qalu atajabina min amrillah, rahmatullah wa barakatuhu alaykum ahlal bait. Mamaki kike, kaga ita kadai suke wa magana, ata'jabina ya wuntun da ayyaul mukhataba ne, min amrillah, mamaki kike game da lamarin Ubangiji, rahmatullahi wa barakatuhu, rahmatu ta Ubangiji, albarkarsa ce ta sauka, alaikum, ita kadai ce fa, suka ce akan ku ahlal baiti, yaran ke dade masu gida, iyalan gida, ma'ana mace kenan shugaba ce a gida ku. Ubangiji ta'ala ce, wa iz ghadawta min ahlika, tunda lokacin da ka fito daga cikin ahalinka, ka fito daga ɗakin ummuna Aisha da sassafe a ranar Asabar, tubawwi'ul mu'minina, ka je kana tsayar da mummunai, kana jeranta su, wani da wani ku tsaya anan, wani da wani ku hau kan dutse kaza, wani da wani ku shiga ku zazzabo ko saƙo kaza. Wato manzo Allah shine komandan yaki, shine shugaba a sallah, shine shugaba a filin fama, shine shugaba a gwamnati. To tubawwi'ul mu'minina, kana tsayar da mummunai maka'idan liqital, wuraren da ya kamata su tsaya don gwabza yaki. Wallahu sami'un alim, Ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da abin da kuke faɗa, alimun masani ne dangane da abin da ke cikin zukatanku, ne yaqini cewa Allah zai taimake ku, zai ba ku agaji akan kafirai. Iz hamma ta'ifatan minkum an tafshala, tuna lokacin da waɗansu tawaga cikin ku guda biyu suka himmatu, an tafshala, su ja da baya. Wallahu waliyuhuma, sai dai kuma Ubangiji ta'ala ne majibincin lamarinsu, ba su ja da baya ɗin ba, sai ya tabbatar da dugadugansu, ba su gudu ba. Waɗannan mutane guda biyu da ake maganin cewa saura kaɗan su gudu daga wajen yaƙi ko su tafi, wato su ne ƙabilar Banu Salima daga cikin larabawan da suke zaune a Makka, da kuma Banu Harisa. Abin da ya faru shi ne, lokacin da manzo Allah ya ji labarin cewa kafiran Makka gargashin jagorancin Abu Sufyan sun yi shiri don su zo su yaƙe shi a Madina, shi da sahabbansa, sai ya nemi shawara, ya ce, jama'a me ya kamata mu yi, gasu suna tafi, mu tsaya a cikin gari mu kare kawunanmu, ko mu tare su a bayan gari kafin su shigo mana gari? Abdullahi bin Ubayy bin Salul, shugaban munafukai, sai ya ce, a'a, shi yana ganin ya kamata a tsaya cikin gari, mu tsaya cikin gari mu rike makamanmu, mu daddora matanmu akan soro da yara da duwatsu a hannunsu, mu kuma jarumai muna ƙasa da takubbuna, idan suka shigo mana mu muna sara suka, matanmu daga sama kuma suna jifa da duwatsu, sai mu kare kanmu a cikin garinmu. Manzo Allah kuma sai waɗansu sahabbai suka ce da shi, a'a, ya Rasulullahi, idan muka tsaya cikin gari ya ta ɓaci, in dai an shigo garinka da take ɗaya a yaƙi, to wannan baya cikin dabarar da yaki, ya kamata mu tare su a bayan gari. Sai manzo Allah ya yarda da shawarar waɗanda suka ce a tare su a bayan gari. Da haka sai manzo ya zo Uhud din. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai da dutsen ya zanto garkuwa a bayan sa, sai da ba wanda zai biyo baya. Ya ajiye mutane ta inda suka dace, ya zanto saitin inda musulmai suka tsaya, inda kafiran za su kunno kai ne. Sai da in sun zo ba za su iya cutar da al'ummar musulmi ba. To fitowar da aka tashi, su waɗannan Banu Harisa da Banu Salima sai munafukai su Abdullahi bin Salul suka rika zuga su. Cewa tunda mun ba da shawara zauna a cikin gari an ki zama, to mu gaskiya ba za mu je yakin ba, mu ba za mu je ba. Sai waɗansu daga cikin su rauni ya kama su na zuciya, cewa fa a'a, musamman da suka ga Abdullahi bin Salul bayan an fito gari za a tafi Uhud din, sai ya ja magoya bayan su suka koma. Magoya bayan shi nan sun kai ɗaya bisa uku na sojojin yakin da suka fita gaba ɗaya. Kaga dole wannan zai karye gwiwa ga sauran waɗansu. Sai Banu Harisa da Banu Salma suka ce, ya mu tsaya ko kar mu tsaya, mu tsaya ko kar mu tsaya. Suna shawara su ma su buɗe can kawai a fasa dai, tunda dai an ba da shawara manzo Allah bai yarda ba sai a aka fito bayan gari a karya ka'idar a tafi can gurin. Wato kaga yadda al'umma suke fa, tunda can fa farko fake nan fa. To ballantana yanzu idan kai ne zaka shugabanci al'umma da muke tare a yanzu, a ce za a tafi yaƙi, wata matsala ce ba za ka samu ba. A masallaci ma kun yi rigima da mutane, ballantana a fita yaƙi. A masallaci fa ka sa wani matsa dan Allah, ya ce ba zan matsa ba. Ya za a je filin yaƙi a ce riƙe takobi dan Allah ya ɗauka? Aka ce dan Allah. Ai, ya kamata mutum ya tashi daga nan gurin ya koma bakin titi tunda speaker tana kai mishi. Ja'far ɗin nan kuma a arhaze kan shi a kan titi ko je gindin talabijin.
Na'am.
Menene ma wai abin gani ga Ja'far ɗin? Wani karin hula na iya wanda ba ku iya ba? Menene kuma abin burgewa ga Malam Sa'idu ɗin? Ma'ana in ma ba ka gama a kan nan gurin ba, za ka gama a kan titi, za ka gama a talabijin, za ka gama a kowane lokaci. Amma a ce mutum dan Allah gyara, dan Allah ki gyara, wato me kenan? Wannan yana nuna imani ne ko kuma kishir imani? Halin kirki yake nunawa, amfanuwa da karatun da kake zuwa yake nunawa ko rashin amfanuwarka da karatun? Na ga ya kamata mu yi wa kanmu faɗa, ya kamata muna da hankali, ya kamata muna da basira. A cikin musulunci akwai tsari, akwai girmamawa. Sai waɗansu ce, to dan me za a ce ga wani shugaba, mun ba wani shugaba, dan mutane ɗaya ne. Duk wanda ya ce dan mutane ɗaya ne, ƙarya yake, ya yi wa Allah ƙarya, ya yi wa manzon Allah ƙarya, kuma ya yi wa kansa ƙarya.
Na'am.
Wani ya shiga gidan wani mana in ba wani shugaba a cikin duniya? Wani ya je gidan wani mana? To ganin ba koya masa hankali ba. To amma sai mutane da ka ba, manzon Allah kuma da kansa yake, laysa minna man lam yarham saghirana wa yudilla kabirana, wanda duk baya jin kan na ƙasa da mu, baya girmama na sama da mu, baya cikin mu. Lafazin baya cikin mu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce akwai firgitaswa, zai iya daukan ma'anan baya cikin mu musulmi, baya cikin mu yan aljanna, baya cikin mu ahlus sunna, baya cikin mu kaza, yana da razan zuwa kwarai da gaske. Da haka ya kamata mu kiyaye. A can gurin manzo Allah ya karbi shawaran waɗansu, bai karbi shawaran waɗansu, zuwa wanda ba su karbi shawaran su ba sai suka yi fushi. Dan me zaka yi fushi dan ba ka karbi shawaran ka ba? Waye ya ce sharɗin a tafi da kai cikin musulunci sai an karbi shawaran ka? Kana da haƙƙi da ka faɗa. Amma kuma in ta dace a karɓa, in ba ta dace ba, ka kayanka. In kuma kana yi dan Allah, har mutum zai buɗu baki ya ce shekara kaza ina abu kaza, to wa kake shelantawa? Ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Idan kayi sallah, in kayi qiyamul layli, in ka zo sauraron karatu, in kayi zikiri, in kayi salatin annabi, in ka zo masallaci sahun gaba da nabi da na uku, dan wa ka zo? In ka ki zuwa, wa ka cuta? Daga yau in ka yi fushi ka daina zuwa, wa ka cuta? In ka ci gaba da zuwa kuma wa ka amfana? Dan ka daina bin limami sallah, baya jin nauyin ya ragu lokacin da ya ce Allahu akbar, ya kama sitiyarin motar sallah. In ka zo ka hau faida kuma baya jin cewa kuma a'a, yanzu kuma adadin ya fi ƙarfin capacity ɗina. Saboda haka ka nauya ɗaura masa abin da ba zai iya ba. Wannan kai ka amfani kanka ko kai ka cuci kanka? Dan haka mu zama masu hankali, kar mu zama gidadawa. Saboda haka lokacin da Ubay ibn Salul ya zuga mutane, sai ɗaya bisa uku suka dawo baya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya natsu, sahabbansa da suka tsaya da shi suka natsu. To sauran wannan Banu Harisa da Banu Salima suna cewa ko mu tsaya ko kar mu tsaya, sai Allah ya tabbatar da gargansu dai basu koma din ba, suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shine Allah ke cewa izham matsa'ifatani, lokacin da wata tawaga guda biyu suka himmatu, minkum cikin ku an tafsala su jada baya, wallahu waliyuhuma, amma Allah ne majibincin lamarin su. Sai ya kwantar da hankalinsu, basu jada baya din ba, basu koma ba, basu bi sahun munafikai ba. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah ne mummune ya kamata su dogara, ba ga yawansu ba, ba ko yawan tanadinsu ba. Jabir ɗan Abdullahi yana ɗaya daga cikin waɗannan ƙabilu da suka kusa su ja da baya. Yace ko shakka babu abin da muka yi na mu tafi mu bar annabi ko yanke shawarar shin mu tafi mu bar annabi abu ne mummuna. Amma sai na gwamnati gare da hakan ta faru, aya ta sauka akan mu da Allah ya ce wallahu waliyuhuma, Allah ne majiƙuncin lamarinsu. Ko ba komai mun ribata da wannan kalmar, ba mu koma ɗin ba ga kuma yabo mun samu. Wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun, Ubangiji ta'ala gare shi ne kadai ya kamata mummune su dogara. Sai Allah ta ce
wa laqad nasarakumullahu bi badalin wa antum azillah فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
وبنجد شيء ولقد نصركم الله ببدر. حقيقة الله ياتي مكيكو ببدر أياك عند فكين بدر. وأنتم أذلة لوكة كنا ينكا دان. كوديك نفذ أذلة جمع إلى نكلمة زليل. زليل كما بايا نفن قليل. لأنا نفن كسكان تتي. To amma zai yiwu a samunmu ne suna kaskantattu. Ubangiji ta Allah ce walillahi al-izzatu wali rasulihi wali mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun. Kaga mummu ne a izza ne, ina fata an fahimta, azillatun al-mu'minina a izzatin al-kafirin. Da haka sai waɗansu malamai suka fassara azilla ɗin da cewa ba ku da yawa. Wadhkuru idh antum qalilun kenan mustada'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر. حقيقة أبنجي ياتي مكوكو ألوكة داك ياكم بدر وأنتم أذلة ألوكة باكو ديوة عددنكو كتن سننمكا منكو كتن فاتقوا الله توكتولة الله منا لعلكم تشكرون دمكو زنتوما سبو ديا أغريسي. إذ تقول للمؤمنين تنالوكة داكتي تيوى ممني ألن يكفيكم an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min almalaika, shin bai ishe ku ba Ubangiji ya kawo muku agajin mala'iku 3,000 munzalina waɗanda za a saukar da su daga sama, wannan bai ishe ku ba? Kamar manzo Allah na tallatawa mummunai yana musu bishara da cewa in kuka tsaya a filin daga din nan ba ku gudu ba, agajin Allah zai zo muku shine mala'iku 3,000, Allah zai saukar daga sama. Bala haka ne, in tasbiru wa tattaku, in har za ku yi haƙuri sannan kuma ku yi takawa ku tsare dokokin Ubangiji, wa ya'tukum min fawrihim hadha, kafare kuma su ce za su kullo muku min fawrihim hadha ta wannan fuskar inda suke za su kullo daga garinsu, yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaika, to Ubangiji zai taimake ku, zai muku agaji bi khamsati alafin min almalaika, wato musawwimin, da mala'iku adadinsu 5,000. Ko dai musawwimin ko musawwamin, daga musawwimin ko musawwamin duk ma'anarsa ɗaya, ma'ana waɗanda suke da alamomi. Waɗansu malaman suka ce alamomin shine farin rawani da za a gansu su mala'iku. Waɗansu malaman suka ce a'a, ba wai ba farin rawani ba, za a ga suna haye akan waɗansu dawaki masu farin kai, shine alamar da kaga doki da farin kai ana cikin yakin, to wannan mala'ika ne ba mutum bane, sai dai a cikin sufar mutane za su tafi. Ubangiji ta'ala ya yi bishara ga mummunai cewa ko dai ya ba su agaji da adadin mala'iku 3,000, ko kuma ya ba su agaji da adadin mala'iku 5,000. Mala'iku 3,000 munzalina, waɗanda za a saukar daga sama. Mala'iku 5,000 musawwimina, waɗanda suke da alamomi a kansu, ko alamomi akan dabbobin da suke haya kai, domin daga sima ne musawwimin, ma'ana allazina lahum sima. To malamai sun tattauna akan wannan alƙawari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yi, yana alaƙa da wani yaƙi ne, yaƙin Uhud ko yaƙin Badar? Waɗansu malaman suka ce yakin Uhud, duba da cewa mabuɗin ayoyin da suke magana akan yakin Uhud a wannan sura daga fadin Allah ta'ala wa iz gadawta min ahlika, duk abin da ya biyo baya ana magana ne akan yakin Uhud. Dan haka wannan alkawali na za a taimakawa annabi da sahabbai, a taimaka musu da mala'iku 3,000 ko 5,000 a yakin Uhud ne. Waɗansu malaman suka ce a'a, ba a yakin Uhud bane, ba a yakin Badar ne, tunda Allah ce walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun iz taqulu lil mu'minin iz, dinnan yana da alaka da nasarakumullahu bi badrin din kenan. Waɗanda ko suka ce a'a yakin Uhud ne, sai zanto iz taqulu lil mu'minin dinnan yana alaka ne da wa iz gadawta min ahlika tubu lil mu'minin qa'idan lil kitab wallahu samiu alim. To amma yaya bayani yake? A kashin gaskiya tarihi ya nuna a yakin Uhud ba mala'ika ko ɗaya da sauka, amma a yakin Badar mala'iku sun sauka. To mala'iku da suka sauka a yakin Badar adadin su nawa ne? Suratul Anfal ta bada bayanin adadin su 1,000 ne. Iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi 1,000 min al-mala'ikati murdifin, aqra'atul jumhur kenan, murdifin aqra'atu Nafi' al-Madani shi ne imam abinnan yake cewa wa fi murdafina dala yaftahu nafi'un wa anqum bil yurwa wa laysa muawwala, ana murdafin da fatahin da yuwa dalun din fataha, al imam Nafi' ne yake karanta shi haka. Ma'ana da idan an ce mala'iku 1,000 murdafina suna bin juna, ko murdafina wanda za a biyo bayan su da wani adadin, to a suratul anfal an nuna mala'iku 1,000 ne suka sauka. Fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi 1,000 min al-mala'ikati murdafin, zan taimake ku da adadin mala'iku 1,000. To nan an ce 3,000 kuma an ce 5,000. To amma idan mun dauki qira'ar murdafina, wato ya nuna za a biyo bayan su, yanzu ga 1,000 karan fari, amma za a biyo bayan su da wani adadin wanda shi kuma ba a yi bayanin ko nawa bane ba, to shine sai ka dawo nan suratul ali imran shine tace ai idan an kara za su kai 3,000, sannan kuma idan an samu takawa da tsoron Allah ma za a kara adadin ya kai 5,000. Sai ya zanto gaba ɗaya saukar mala'iku a wani yaƙi ne kenan? A yaƙin Badar. Wannan shine a aikata abin da sahabbai suka gani. Wani sahabi yake cewa na ɗauki makami na dafa wani kafiri zan sare shi, yace kawai sai na ga wata takobi ta riga ni, ban ga kowa ba, kawai an datsa min kansa na wayo kowa, ban ga kowa ba. Ya tambaye manzo Allah ya ce su waye wanda ya ce wannan agajin saman farko ne cikin mala'iku? Ina ba ta an fahimta lokacin kan kaga shi yasa da aka fita filin yake, shi da shedan ya gani shi ya ce da mala'iku, don haka sai ya gudu. Falamma tara'atun fi'atani nakasa ala aqbahi wa qala inni bari'un minkum inni ara wala, yace ni fa naga abinda bugo gani ba, fa ga hanyata nan, don haka sai ranta a nakare ya kyale su a nan gurin. Don haka da ya'yan uwa an saukar da mala'iku 1,000 ne a yakin Badar, haka suratul anfal ta bada bayani. Amma nan wannan surar ta nuna an ƙara wani adadi. Suratul anfal ma bata kore a ƙara adadin ba, tunda akwai ƙira'ar murdafina waɗanda za a biyo bayan su da wani adadi. To sai aka ce 3,000 kenan, aka ƙara biyu kai suka zama 3,000 kenan. To kuma za a ƙara 2,000 su zama 5,000, amma da sharɗin in tasbiru wa tattaku, in an yi hakuri, in an yi takawa. Waɗansu malaman suka ce a'a, lallai kan 1,000 su ne a yakin Badar, waɗannan a yakin Uhud ne, amma a yakin Uhud din ba a saukar da su ba, domin saukar da su an yi masa sharɗi. In tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim haza yumdidukum rabbukum bi 5,000 min al-mala'ikati musawmin, in kun yi hakuri ba ku gudu ba, Allah zai taimake ku, in kun gudu fa ba zai taimake ku, ba zai turo mala'iku din ba. To a yakin Uhud din kuma haka aka yi, musulmai din ba su tsaya ba, guduwa suka yi. Ina fata an fahimta. Da suka gudu sun kare ka'idar mala'iku su sauka, da haka sai mala'iku ba su sauka ba. Amma ko da yake daga baya kuma sun dawo, kuma Allah ya ce ya karɓi tuban su da suka dawo din, walaqad afallahu ankum wallahu zu fadlun alal mu'minin, kamar da zamu karanta nan gaba. Ina fata an fahimta. Dan haka dai zance mafi inganci sai mu ce gaba ɗaya saukar mala'iku a yakin Badar ne, sawa'un 1,000 ne, 3,000 ne, 5,000 a yakin Badar ne da suka sauka, amma ba a yakin Uhud ba. In ko har a yakin Uhud ne, to sai mu ce albishir aka yi, amma albishir din da aka masa sharadi, in kun tsare takawa da hakuri za su sauka, in ko ba ku yi takawa da hakuri ba za su sauka ba, to kenan ba su sauka din ba kuma, dan shine abin da tarihi ya nuna. Sai Allah ya ce
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
وبنجي سوى ما جعله الله إلا بشرى لكم وبنجي بيسن يوانا أددين بشارة نملا إكوبا فاتيدي دم بشارة أغريكو وانا أددين ملايكو شوى ذات مشيكو دم ملايكو أددين كذا أني حكا ندن يزنتو البشرة أغريكو ولتطمئن قلوبكم به كما دومن زكاتنكو سنتو دا وانن عددين وما النصر الا من عند الله اما قرشي نصر باتا زوا daga wajen kowa sai daga wajen ubangiji shine al-aziz wanda yake ba abin da ke gagararsa sannan kuma al-hakim mai hikima cikin lamuransa liyaqta'a tarafa min alladhina kafaru lafazin liyaqta'a yana ta'alluki da me wadan su malaman suka ce yana ta'alluki da nasarakum Allahu bi badrin liyaqta'a tarafa min alladhina kafaru ubangiji ya taimako ku a yakin badar domin ya yanke wani adadi na kafirai aw yakbitahum ko ya kunyatar da su yukhziyahum kenan fayankalibu su koma gida kha'ibina suna dauke da hasara wato suna hasararru masu jin takaicin basu ci nasara a wajen yaki ba laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam laysa laka min al-amri shay'un ba wani al'amari da yake hannunka na rahama ko na azaba na ni'ima ko kishiyarta da ni'ima da kishiyarta duk a hannun ubangiji yake da azaba da rahama duk a hannun Allah take da cin nasara da rashin cin nasara duk a hannun Allah yake baya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar laysa laka min al'amri shay'un ba wani al'amari da yake hannunka kai min al'amri shay'un aw yatuba alaihim ko dai Allah ya karbi tubansu aw yu'adhibuhum ko ya musu azaba fa innahum zalimun su dai azzalimai ne su kafirai din حديث يتبتى أتكن صحيح مسلم دقاء أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته يوم أهد أياكم أهد من دقاء جي أنكري حقول من ذو صلى الله عليه وسلم مشج في رأسه أكي مثل روني أكا هرجني يتذبا يكتعوا هل سيد إيسا فاطمة تتوكي تابرما تابرما دي إلم ودأك ساكا ودكابا تقونا تتوكي توكر ta sanya a wajen sannan jinin ya tsaya haka wanda ashe bincike ne na magani wanda shi yasa Ibn al-Qayyim ya kawo wannan hadisin a cikin At-Tibbun Nabawi wato likitancin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana toka tana tsayar da jini kenan ko sannan jinin ya tsaya jini na zuba a kan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana cewa kayfa yuflihu qaumun shaddu nabiyyahum wa kasaru raba'iyyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah ta yaya mutane za su rabauta gashi sun fasa kan annabinsa sun yi masa roti sun karya masa haƙuri kawai don yana kiransu zuwa ga addinin musulunci faɗin wannan da annabi ya yi sai Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amarin yi musu azaba ba a hannunka yake ba al'amarin jinkansu ba a hannunka yake ba koda sun fasa kanka koda sun maka roti a ka sun karya maka haƙuri idan Allah ya ga dama sai ya arzuta waɗansu da tuba su tuba ko ya yafe musu idan Allah ya ga dama kuma ya kama su da azaba wannan dai yin sa ne subhanahu wataala ina fata an fahimta wato kaga a cikin wannan ayar akwai tabbatarwa cewa Allah shi kadai yake wahdahu la sharika lahu cikin dukkanin lamuransa manzon Allah matsayinsa a wurin ubangiji matsayin abdullahi rasulullahi kuma khalilullahi kuma ahabbu khalqillahi ila Allah wato bawa ne na Allah manzo ne na Allah kuma badadin Allah ne lafazin khalil mutum biyu suka samu duk cikin annabawa ba wanda yake da matsayin khulla daga annabi Ibrahim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattakaza Allahu Ibrahim khalila manzon Allah kuma ya faɗa cikin hadisin Bukhari laqad takaza Allahu khalilan kama takaza Ibrahim khalilan da haka matsayi ne khulla matsayi na shi Allah ya fi kauna duk cikin mutane ne amma ba matsayi na kishiyar Allah ba dan Allah din shi kadai yake wa da wala shirka lahu shi kadai ne wanda yake da rahama ko azaba dan haka da manzon Allah ya yi saurin baki cewa ta yaya za su rabota sai Allah ya rabota ai ba a hannunka yake ba idan ya zanto Allah ya faɗa wa manzansa haka to yaya idan kai yau zaka ce ga wani na sabo ka ce ta yaya zai rabota min babu aula a faɗa maka haka shi yasa ai wani ya kalli wani yake cewa ai ya rantsi Allah ba zai wa wani gafara ba hadisin yana nan shi ma ingantaccen cikin Bukhari sai Allah madaukakin sarki yace wane ne yake ce mun bashi rantsuwa yake cewa ba zan wa wani gafara ba ina baka labarin na gafarta masa kai kuma na rusa aikin ka yasa da yadda dan uwanka yake sabo sai kai kokarin zai shiga tafarki ba daidai kai kokarin zai shiga tafarki ba daidai amma karka ci cewa ai ba za a gafarta masa ba ai ba za a yi masa rahama ba ai ba a hannunka yake ba laysa lakum min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wannan hadisin bukhari kenan hadisin muslim kenan amma hadisin bukhari riwayar abu huraira manzo sallallahu alaihi wasallam da tsanani yayi tsanani dangane da mutanen makka sai ya kasance idara an yada uwa la ahadin aw yada uwa li ahadin in ya so yayi mummunan addu'a kan wadansu kafirai ko kuma in zai addu'a ga kyakkyawa ga mummune da suke cikin kunci kanata ba da ruku'i yakan sanya addu'an ne a cikin alqanuti bayan yayi riga yayi ruku'i fa rubbama qala idza sami'a Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamd yaso da dama bayan ya fadi kalmar sami'a Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamd sai ce me Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salim ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a wadannan mutane guda uku al-walid ibn al-walid Salima ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'a suna cikin musulmai masu rauni da suke Makka. Sun yi imani sun boye imanin su ba su da damun yin hijira. Kafirai sun tsare su. Sai manzon Allah ke yin alqanut yana musu addu'a ta gari. Sannan sai ce Allahumma shdud wata'ataka ala Mudar. Ya Ubangiji ka tsananta damkar da zaka yi wa kabilar Mudar. Wanda suka kafirce mu. Waj'al hasinina ka sini Yusuf. Sa musu shekarun fari a jere guda bakwai irin shekarun fari. A jere guda bakwai na lokacin Annabi Yusuf yajharu bizalika annabi na fadin haka a cikin alqanuti a sarari yana yin alqanut yana la'antar irin wadannan a wani wuri na ta Allahumma lan fulan wa fulan ya Allah tsinewa wani ya Allah tsinewa wani a cikin alqanut kenan li ahya'i min al-arab ga wadansu kabilun larabawa bai gushe bai yana yin haka hatta anzalallahu laysa lakum min al-amri shay'un har zuwa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya laysa lakum min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wato al'amari baya hannunka Allah ko ya musu rahama ko ya musu azaba dai abin a hannunsa yake daga nan sai manzo Allah ya daina yin alqanuti yana tsinewa kafirai ina fatan kun fahimta naji kun yi shiru kun yi la'asar ko da yake hantsi ya dubulu da yi ko lana tana kusur faduwa amma abin da nake so ku gane ya halatta mu yi alqanuti mu tsinewa wani kafiri shine abin da zamu tashi akan sa gobe idan mai duka ya kai ya halatta wani azzalimin mai mulki da ya zalunci masashi a cikin alqanuti mun ga ta ya Allah tsinawa ne ya Allah tsinawa ne ga dai cikin hadisin bukhari manzo Allah na tsinawa kafiran quraishawa Allah ya saukar da wannan ayar daga nan sai daina yana ambatan su da sunayen su Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan Allahumma ajdud wata'ataka ala mudar yana ambatan sunan sai na tsine musu sai Allah ya ce laysa lakum min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun في آية تكرسي ولله ما في السماوات وما في الأرض
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
ولله ما في السماوات وما في الأرض ga Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da mulkin abin da ke cikin ƙasa yake gaba daya yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha yana gafara ga wanda yaso yana yin azaba kuma ga wanda yaso wallahu ghafurur rahim ubangiji ta ana shi ne ghafur mai gafara sannan rahim wanda yake mai jin kai wato ga wanda suka tantance jikansu ya'in wa ina ƙara kiran mu cewa dan Allah mu ji tsoron Allah muna cikin watan ramadana mai alfarma muna cikin wata mai albarka wanda ya kamata mu yi rigingine neman lada a wajen Allah bai kamata ba duk lokacin da aka zo karatu ana kokarin tsara waje a ce wani matsanan mutane suke matsawa ina ganin wannan ya ci karo da ladabi na addinin musulunci kuma ya ci karo da yadda ya kamata musulmi ya samu kansa musamman a cikin wannan wata mai alfarma mu sani cewa muna zuwa ne dan Allah ba dan wani mutum ba ba dan wani masallaci ba ba dan mai yin karatun ba ba dan mai jan bakin ba muna yi ne dan Allah idan har muka dauka cewa muna yi ne dan mai yin karatun ko dan mai masallacin ko dan wani to mu tabbatar mun yi hasarar lada a wajen Allah ranar tashin kiyama kuma a cikin addinin musulunci akwai girmama na gaba akwai girmama shugaba duk wanda aka ce shugabanka ne ko da kafi shekaru ko da kafi shi wani matsayi na ilimi dole zaka bashi girma saboda shugabancin da Allah ya bashi kissa ɗaya gajeruwa ta Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya zama sarki sai mutanen Makka suka yi gangami suka zo dan sai masa mubaya'a amma tunda bayan da za a yi mutane su taho da yawa a ce kowa ya magana sai suka wakilta wani yaro dan shekara bakwai suka ce shi zai magana a madadin su sai yaron ya tashi zai fara magana sai Umar dan Abdul Aziz ya dakatar da shi ce dan me zaka yi magana yi shiru a ciki ba wanda ya girme ka ba wanda ya haife ka ba wanda ya jika da kai sai murmushi ya ce haba amirul mu'minin inda abin ta shekaru ake kallo ai kai ma da ba kai ne amirul mu'minin don kuma akwai wanda ya fika, akwai wanda ya haifeka, akwai wanda ya jika da kai, akwai wanda ya kaza da kai, akwai waɗansu halaye da aka lura da su don haka sai aka shugabantar da ni zai yi magana, kai ma akwai waɗansu halaye da aka lura da su don haka sai aka saka amirul mu'minin aka kyale sauran, don haka yadda mu muka zo mu girmama ka kai kuma waɗannan su kuma sai suka girmama ni don saboda ni kuma in ce kaza, sai Umar bin Abdullah zai yi dariya yace zama dan kowa a duniya amma ka zanto mai ladabi, ma'ana ko da ba a san mahaifinka ba indai ka zama mai ladabi mai ilimi mai sanin ya kamata wannan ya wadatar da kai, to kaga anan gurin mutanen Makka sai suka girmama wancan mutum kamar yadda kabilar Banu Salima suka girmama yaro dan karami Amr ibn Salima wato ainihin rinke musulmanci yana dan shekara 7 tunda ya fi su iya karatun alqur'ani, a ce lokacin da aka ce a girmama wani shugaba ko mai mulki na sarauta wanda za a ce da rauni a kansa ko mai mulki na siyasa ko shugaba a ma'aikata ko shugaba a masallaci ko shugaba a ina ana girmama shi ne dan matsayin da Allah ya bashi ba dan shekarunsa ko zanen fuskarsa ba, wannan matsayin dole a girmama shi a ka'ida ta addinin musulunci, wanda duk yace a mu musulunci ai kowa duk ɗaya ne yayi wa musulunci kariya ko bai fahimci musulunci ba, dan akwai waɗanda suke ganin tunda ya fahimci sunna ai dan mun zama ɗaya annasu sawasiyatun ka asnadul mus, wato kamar yadda haƙoran kum suke na taje kai haka kowa yake, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin girmama Allah ya girmama mutumin da yake da fulfura a kansa da kuma wanda Allah ya baiwa alqur'ani, to sai kake girmama mai fufura kake girmama mai qur'ani to kake girmama Allah ba kenan, anan gurin liman a matsayin sa na liman wanda yake mahaddacin qur'ani da Allah ya bashi yace ku bari dan Allah ku yi kaza dan Allah, sai mutane suka kiji wallahi tallahi Allah suka muna nawa ladabi ba limamin ba, ko wanda yake kake karu yanzu anan a ce an tashi da karatu za ku fita daga masallaci ya kamata kai mai karamin shekaru in ka kalle na gefen ka mai yawan shekaru ne ka dan tsaya ya wuce, amma rashin ladabi ne, rashin mutunci ne, rashin sani ya kamata ne ka rinka hada kafada ka tashi kana kokarin ka ture shi yana kokarin ya fita bayan ko ya girme ka ko da wa ne ballan sana idan ya haife ka ko in yayi jika da kai, ya kamata mu karanta wannan ladabin a musulunci, ya kamata mu sani cewa muna zuwa neman karatu ne dan yardan Allah ba dan wata manufa ta duniya ba, da wanda yake nan sahun gaba wallahi wanda ya tsaya a bakin titi in ya fi ka kikkiawan niyya ya fi ka lada auren Allah saboda kai da kake sahun gaba, saboda haka ba daidai bane a yi ta sa mutane ku bari dan Allah ku bari dan Allah, ina fatan daga yau wannan mummunan al'adan tamu mu yi mata kabari mu binne ta insha Allah gobe da jibi duk ba za mu koma ba, Allah ya mana rahama, Allah ya dukan mu, Allah gafarta mana, wassalamu alaikum.